هو نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayangkan ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah muda saya kesadua awak masallaci mencari al-barakah masallaci unggul laga. Anak chicken garam bauci. Awak nak baca na al-hamis yau tukus kawatir Ramadan. Ijar baiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dulu dah ada dari hulu dah telah jenis syidah. Wanda kuma yazo daidai da 20 da 5 ga watan 6 miladiya 2015. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul Kahfi, kafin mu shiga tafsirin mu akwai tambayoyi da zamu ansa. Wanda yana tambaya game da sa kaya masu launin yellow, masu launin rawaya, masu launin ruwan dorawa. To wai yana cewa wasu yaji cewa suna cewa ba bai halalta ba. To akwai lafazin da wasu daga cikin ƴan uwa suke masa fassarar da ba haka take ba. Wato lafazin al-mu'asfar, al-mu'asfar bil ayn al-mu'asfar, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam naha al-lubs al-mu'asfar. Sai suke fassara shi da launin yellow. Wanda kuma ba haka yake nufi ba. Al-mu'asfar shine wanda aka rida shi da abin rinin da suke kira usfur. Shi kuma wani abin rini ne wanda launin sa ja, jan launi ne, ba rawaya bane. Kun ka koma da tafan sharhi na hadisan manzon baki sallallahu alaihi wasallam, koma da kurkusa da ka koma irin su sulhul salam, zaka ga karin bayani. Saboda haka kuskuren fassara da samu ta kalmar mu'asfar shikenan sai aka ce a daina sa kaya masu wato launin rawaya, kamar yadda wani ya fassara alwazan wacce take nufin tsaka, ya fassara ta da kadangare. Saboda haka sai ya ba da umarnin a yi ta kashe kadangaro. To irin wannan mummunar fassara ce da ake samu a wasu lokuta. Sannan mai tambaya shi kuma yake tambaya game da fitar mazihi, shin yana karya azumi? Fitar mazihi baya karya azumi a bisa magana mafi rinjaye da malamai. Amma ba daidai bane mutum ya yi abin da har mazihin zai fito, wato ya riƙa wasa ko ya riƙa kallon abin da zai jawo masa wannan din. Wannan ya sabawa abin da ake buƙata ga mai azumi ya yi, na ya kaya mai sha'awarsa, ya dawo ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Idan ya kasance bai bar abin da yake jawo masa sha'awa ba, kaga ya saba ma kasudin azumi. Amma dai wannan baya daga cikin abin da yake warware azumi. Wannan shi ne ita ce magana mafi rinjaye. Sai kuma wanda yake tambaya game da taba mace yana warware alwala. Taba mace ba kowanne ne yake warware alwala ba. Kamar yadda aka sani, taba mace akwai wanda zai taba ba da sha'awa ba, akwai wanda watakila ma bai ma san ya taba ta ba. To wannan baya cewa alwalarsa ta warware, baya cewa alwalarsa ta warware. Wanda zai taba mace wani abu ya fita daga jikinsa, wannan shi ne alwalarsa ta warware. Shi mujarradin tabawar baya warware alwala, kamar yadda aka sani hadisi ya tabbata na Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala kuma ya sumbanci ɗaya daga cikin mu sallan ya fita sallah. To kaga kari doriya ma akan tabawa sumba, amma wannan bai sa ya sake alwalarsa ba. Sai kuma wanda yake tambaya game da hadisin da yake cewa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, wannan hadisi ne sahihi, hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yana cikin sahihaini, yana cikin Bukhari da Muslim. Yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah khalaqa Adam ala suratihi tuluhu 60 zira'a, Allah ya halicci Annabi Adam a bisa kamanninsa, tsawonsa zira'i 60. Akwai ruwaya da ta zo, watakila ita sa yi wannan tambayar, akwai ruwaya da ta zo inna Allah khalaqa Adama ala suratir Rahman, wannan ruwayar ba ta inganta ba, wannan ita ce magana mafi inganci a gurin malaman hadisi cewa riwayar ta zo da karin kalmar ar-rahman wanda ba ta inganta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa kamar da zuwa cikin hadisin Anas, idza daraba ahadukum akahu falyajtanib alwajha, idza daraba ahadukum akahu falyajtanib alwajha fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi. Kaga anan hadisin ya ƙara fitowa cewa ba ana nufin Allah ta'ala ba, surar Allah ta'ala ba, shi idan ɗayan ku ya daki ɗan uwansa, wato kamar a ce uba ya daki ɗansa ko wani mai gida ya daki bawansa saboda ya masa laifi, to ya nisanci fuskarsa. Annabi ce ya nisanci dukan fuskarsa. Fa inna Allah khalaqa adama ala surati, domin lalle Allah ya halicci Annabi Adam bisa surarsa, wato bisa surar da wannan yake ta ɗan Adam da wannan kamanni nashi da ido da hanci da baki, haka shi ma Annabi Adam yake. Don haka dan girmama surar da Allah ta'ala ya halicci Annabi Adam da ita, ka guji dukan fuskar, kuma ita fuska ita ce ashraf makanin fi jismil insan, inda ya fi komai daraja a jikin ɗan Adam. Shi yasa ko duka ake kawowa, to fuskar mutum yake fara karewa kafin ya kare ko ina daga cikinsa. So wannan ita ce riwaya wa zikir sahihiya, ana nufin suratihi, ai surati Adam din, ba wai ana nufin shi. Yasa yake tuluhu sittuna dira'a, tsawonsa wanda yake fassara maka me yake nufi da sura ne, tsawonsa dira'i 60, wato kamu 60. Amma wani riwaya da ta zo cewa ala suratin rahman, wani riwaya ce wanda ke bata inganta ba, malamai irin su Ibn Manda, irin su Ibn Khuzaima duk sun yi inkarin ta. Idan mutum ya koma silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a na Sheikh Nasiruddin al-Albani mujalladi na uku, zai ga cikakken bayani game da wannan. Sai kuma hadisin da yake cewa inna Allah huwa al-musa'irul qabil, cewa Allah ta'ala shine mai sanya farashi, shine mai rikewa, shine mai shimfidawa, al-qabilul basit. Asalin wannan hadisi ne wanda ashabu sunan banda Nasa'i da sun rawaito shi, Abu Dawud ya rawaito shi, Tirmidhi ya rawaito shi, Ibn Majah ya rawaito shi, Imam Ahmad ya fitar da shi. Yana cewa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa sun farashi kayayyaki sun tashi, sai suka je gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ya Rasulullahi sa'ir lana, ya manzo Allah ka kayyade mana farashi, wato a kasuwa abubuwa farashin su ya tashi, ya Rasulullahi aje a sa wani farashi na bai daya, kowane abu a ce maka farashinsa ya rabu, kada wanda ya kara za mu kunta shi. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su la ba zan yi ba, saboda inna Allah huwal musa'ir, Allah shine mai aje farashi, kuma shine alqabil albasit, shi yake mutanki arziki, shi kuma yake sakin sa, yake cewa fa inni akhafu Allah, fa inni arju an alqa Allah wa laysa li ahad minkum alayya maghlama, ina fatan ni koma ga Allah ba tare da ɗaya daga cikin ku yana bin bashin na zalunce shi ba, la fi mali wala dami, ko na zalunce shi ta fuskar jininsa, ko na zalunce shi ta fuskar dukiyarsa. To shine malamai suka tattauna game da sanya farashi, ya halatta gwamnati ta kayyade farashi ko shugaba ya kayyade farashi. To maganar jumhur abinda suke cewa matukar farashin nan abubuwa suna tafiya normal, wato ba a ga wani abu na zalunci a tattare da mutane ba, to bai kamata gwamnati ta shiga wajen kayyade farashi ba, ko shugaba ya shiga cikin batun kayyade farashi ba. Wannan shine maganar jumhur. Da yawa daga cikin su ma suka ce ko da ma farashin ya tashi sosai, to kada gwamnati ta shiga, don Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan hadisin ya ce ghala as-si'ru, farashi ya tashi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, shi ba zai yi ba. Suka ce kuma idan aka ce gwamnati ta shiga wajen, ko shugaba ya sa hannu wajen kayyade farashi, to ba mamaki ma farashi ya kara hawa fiye da yadda ake tsammani. Domin masu kaya idan suka san ba za a basu su sayar da farashin da suke ganin ya yi musu ba, to za su koye kayansu ko su kai shi inda babu wannan kayyadewar. Don haka mutane kuma za su shiga wahala, domin abin da duk aka ce babu shi, to duk lokacin da aka zo sayen shi kuma zai lalata da to sai kaga abin da ake so a cimma na a samu wa mutane sassauci kuma sai bai samu ba to amma duk da haka wasu daga cikin malamai kamar irin su Ibn al-Arabi cikin Malikiya da al-Ahnaf da irin su Ibn Taymiya Ibn Qayyim suna ganin cewa idan aka shugaba ya kula cewa ƴan kasuwa sun maida sha'anin wato sanya farashin din sun maida shi wato akwai zalunci a ciki ba wai batun riba suke yi ba a'a batun ma yanzu su zalunci talaka suke don haka suna sanya masa kudin da ya fi ƙarfin mai bukata ya iya samu cikin sauki wanda zai sa mutum yana da bukata ko dai ya saya amma sai ya ci basu suka kafin ya iya mallakar abin ko ya iya sayan bukatarsa ko ko ya haƙura ya cutu to a irin wannan yanayi shugaba na iya shiga domin ya taka musu birki a dawo da abin farashin abin a sayrul misli a dawo da shi farashin yadda ake sayar da wannan abu to wasu daga cikin malamai kamar Ibn al-Arabi kamar irin Ibn Taymiya Ibn Qayyim suna ganin shugaba zai yi haka yayin da aka kula cewa akwai zalunci da bangaren ƴan kasuwa in an fahimci akwai haka to tun da waɗancan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai shigar da hannunsa wajen kai da farashi ba zaluntar wani suke yi ba sahabbai ne mutanen kirki ne waɗanda an san cewa sha'anin kasuwa ne idan babu abu ko ana wahalar samun sa dole zai dan tashi zaka mutane su yi hakuri Allah ta'ala shi yake kawo wannan shi yasa yace inna Allahu wal musa'ir wal qabidul basit suka ce to irin wannan yanayi ko da kaya sun tashi saboda babu su ko saboda suna wahala to bai kamata shugaba ya ce zai kai da farashi ba amma in aka kula akwai zalunci na su ƴan kasuwa to shugaba ya kamata ya sa hannu wajen ya kai da farashi ta yadda za a kwato wa talaka mai rauni haƙƙinsa sai kuma tambaya ta ƙarshe shine batun da shan koda ko wani bangare na jikin mutum shi yin halatta ko bai halatta ba malamai sun tattauna da mas'ala wasu suna hanawa gaba daya cewa bai kamata wani ya ba da wani bangare na jikinsa ba bangare na jikin mutum da ake cira a sama wani iri biyu ne akwai wanda an cira shi ba zai rayu ba kamar a cire zuciyarsa ko a cire hantarsa wannan shi kuma ba zai rayu ba shi wanda aka cira daga wajensa kaga wannan bai kamata ma a ce ya taimaka ma wani da zuciyarsa saboda ba daidai bane ka kashe kanka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima la tulqu bi aydikum ila tahluka saboda haka idan gabar da zaka ba ga wani taimako ya kasance kai ba zaka rayu ba sai da ita to haramu ne ka dauka kace kai ka ba mu kai ka da ka mutu wannan ba daidai bane to amma idan zaka iya ka rayu kuma rayuwar ka ta zama normal ba rayuwar da zaka yi ta cikin wahala da cutuwa ba to anan malamai sun kasu biyu da yawa daga cikin malamai suna halattawa musamman a wannan zamani da yawa daga ciki suna halattawa ciki har da Abu Rahman Ibn Nasir Sa'di malamin Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yana cikin wanda suke halattawa al-majami'u al-fiqhiyya da dama tarurruka da aka yi da seminoli da aka yi akan sha'anin aka yi akan wannan mas'ala din a garuruwa da dama malamai sun fita da matsayar cewa ya halatta kuma wannan ita ce fatawar al-lijlat da'iba ita ce fatawar darul ifta ta al-mamlakatul arabiyyah ta saudiya ita ce fatawar abin nan hukumar fatawa ta kuwait da masar da jordan da sauran kasashe da dama abinda malamai su tafi akan su halaccin yin haka amma sun sanya sharuɗa ba wai haka kawai mutum ya je ya bada wani bangare na jikinsa ba da farko dai kamar yadda muka ce ya zama na bangaren da zai bayar ya kasance bangare ne da zai iya rayuwa ko da babu shi kamar mutum ya bada kodarsa ɗaya kada zai iya rayuwa da koda guda sannan na biyu ya kasance ba tilasta shi aka yi ba matsa masa aka zare masa ido aka yi ya bayar ba sannan uku kasance rayuwarsa ba za ta samu shiga matsala ba in ya bayar in ya bayar da wani abu na bangaren jikinsa shi kuma rayuwarsa za ta shiga matsala to bai dace ya bayar ba sannan sharadi na gaba ya kasance babu wata hanyar da shi wannan mara lafiyar za a ceto ransa sai ta wannan hanyar a ciri gabar wani a sa masa in akwai wata hanyar da likitance za a iya bi a ceto ransa to bai dace a karbi gabar wani ba sai a bi wannan hanyar sannan sharadi na karshe a tabbata cewa ana da nutsuwa, an yi nutsu cewa hanyar da za a bi wajen cirar gabar daga jikin shi wanda za a cira daga wajensa, da shi wanda za a dasa masa wato abin nan percentage din a yi nasara a cikin abin ya fi yawa, ko dai ana da tabbas an shayi wani abu ne da an shayi normal ba a samun matsala, ko kuma a an yi bincike an ga cewa 70-80 cikin 100 probability a yi nasarar aikin zai yi, amma in aka ga cewa a nasarar nan ba 30 cikin 100 ne, to bai kamata a jefa wani rai cikin hadari ba, a zo a yi babu, to sai waɗannan sharuɗa sun cika to ya halatta. In mamaci ne, in wanda yake matacce ne, sai idan ya ba da izini kafin ya mutu cewa a ciri wani abu na ɓangarensa, ya yadda a ciri wani abu na ɓangarensa a samu abin, ko kuma magajensa, ko kuma shugaba na musulmi yayin da ya kasance mutum ba a san kowaye ba, majhulul hawiyya ne, ba a san shi daga ina yake ba, suwaye danginsa, ba a san magajensa ba, to anan shugaba na iya ba da izini a iya cirar wani gaba na jikinsa a samu wani dangin rayu. To waɗannan su ne dai alƙalamin gurai abinda malamai suka faɗa dangane da cirar wani gaba ta jikin mutum a da samu wani. Saboda haka za mu ga a jumlace cewa sun halatta in an yi amfani da waɗannan sharuɗa, babu komai a ciki. Za mu ci gaba da karatunmu inda muka kwana akan nukallimuhum ko watahsabuhum iqamun ko.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
الله تعالى يجي وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. Za ka yi tsammaninsu a farke suke alhalin bacci suke yi, wani kallibuhum zata al-yamini wa zata al-shimali, kuma muna jujjuya su ta ɓangaren dama da ɓangaren hagu, wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, karansu kuma yana da shimfiɗa ƙafafuwansa na gaba, bil wasid a ƙofar wannan kowa. Law ittala'ta 'alayhim, da za ka leƙa su, da a ce za ka leƙa su, lawallaita minhum firaran, da ka juya a guje ka bar su, wala kulita minhum ru'ba, kuma da ka cika da tsoro da ganin su. Malamai kamar yadda muka faɗa sun ce Allah ta'ala ya sanya musu bacci, amma idanunsu a buɗe suke, kamar yadda zomo yake bacci, kamar yadda kirki yake cikin namun daji yake bacci, ya namu bi ihda muqlatayhi wa yattaqi bi ukhrar razaya wa huwa yaghalu na'imu, da idansa guda yake bacci, ɗaya kuma a buɗe, ya rufe ɗaya ɗaya a buɗe, haka kake ce yake baccin sa, don haka ɗaya yana bacci da ita, ɗaya kuma yana gadin kansa da ita kada wata musiba ta auka masa. Saboda haka gashi a lokaci guda mai bacci ne kuma a farke yake. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatash shimali, sannan muna jujjuya su dama da hagu, muna juya su ta ɓangaren dama ta ɓangaren hagu, wanda ita kanta wannan wata alama ce da za ta iya sawa wanda zai hango su ya bincike ya ɗauka ma mamaci suke ba, ya ga sun suna jujjuyawa. Kuma wannan juyawar malamai suka ce tana yiwu ya zama mala'iku ne suke juya su, ko Allah ne ta'ala da ya yi umarni ake juya su, ko kuma su suke juyawa kamar yadda mai bacci shi da kansa yake juyawa. Mun ce an jingina juyawar zuwa ga Allah ta'ala, ya jingina juyawar zuwa ga kansa, ya ce muna jujjuya su saboda mai bacci, kamar yadda muka faɗa ba a jingina masa wani aiki, don haka aikin su ne a zahiri, amma kuma Allah ta'ala shi ake ci ya jingina wa kansa wannan aikin. Ce wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit, karansu yana shimfiɗe, ya shimfiɗa hannuwansa ko kafafuwansa na gaba, su ne dhira'a ɗinsa. ya shimfida su irin yadda kare yake kwanciya yayin da yake dafa wani abu ko yake jira ko ta kwana ko yake gadin wani abu saboda yana kofar kogon a kwance ta yadda ya shimfida kafafuwansa ya daga kansa sama saboda wanda ya sun kawo shi ba yadda za a iya zaci cewa wannan karen shi ma yana cikin wani yanayi saboda za a zaci cewa kare ne wanda yana gadin mutanen da suke ciki wannan wannan shine abinda yake zahirin nassin abinda alqur'ani shine wa kalbuhum basidun dirayi duk da cewa an samu wani daga cikin malamai wanda ya kawo wani tafsiri mai ban mamaki na cewa kalbuhum dinnan ana nufin ɗaya daga cikin waɗannan abin din saboda haka kalbu adam ba kare ake nufi ba ɗaya daga cikin su an kirawo shi da wannan suna alkalbu in ji shi ba yace an sa masa suna alkalbu saboda yana yin aikin da kare yake yi saboda haka ya zauna a bakin gida yana gadin su shi yasa aka ce masa alkalbu to amma ya manta Allah yace ba su tunzira aihi bil wasidi wannan kwanciya ce ta kare ba kwanciya ce ta mutum ba yace eh zai iya yiwa ai ya kwanta rubda ciki ya sanya hannunsa ya daga kansa to amma dai abin da aka sani indai aka ce basada dira'ihi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisi Bukhari da Muslim i'tadilu fi sujudi wa la yabsut ahadukum dira'ihi fi sujudi bisata alqalbi fala yabsut ahadukum dira'ihi fi sujudi in bisata alqalbi nabi yace ku daidai to a cikin sujjada kada ɗayan ku ya shimfida hannayensa yayin da yake sujjada kamar yadda kare yake kaga ana yace in bisat alqalbi kaga wannan ya fito maka da ma'anar basidun dira'ihi din sifa ce da ake sifanta kare da ita ba ake sifanta mutum ba saboda haka wannan kare shi ma ya samu daraja ya samu shiga ya samu falala saboda zamansa da waliyan Allah mutanen kirki shi ma sai ya zama gashi har Allah ta'ala ya ambace shi kamar yadda Ibnu Athiyya yake cewa mahaifinsa Ibnu Athiyya mai tafsirin Muharrar Wajiz yake cewa ya ji mahaifinsa ya gaya masa cewa ya ji Abul Fadl al-Jauhari a masallaci wani masallacin Juma'a a Masar akan minbari yana wa'azi a shekara ta 469 yana cewa inna man ahabba ahlal khairi nala min barakatihim wanda duk ya so mutanen kirki to zai samu albarkarsu yace kalbun ahabba ahla fadlin wa sahibahum fadhakarahu Allahu fi muhkam kitabihi kare ne wanda ya zauna ya zama tare da mutanen kirki ya zama ya abokance su Allah ta'ala ya ambace su ya ambace shi a cikin littafinsa Allah ta'ala ya ambace shi a wannan sura har sau wa kalbuhum basidun dira'ihi kaga ana ambace shi sannan ayoyin da zamu zo sai ya koro na salatatu rabi'uhum kalbuhum aka ambace shi har sau uku kaga in ka kara har sau hudu ambacen sa yazo wanda yake nuna maka ya samu matsayi Abu Abdullah al-Qurtubi a cikin tafsirinsa da ya kawo maganar da Ibnu Athiyya ya ji daga babansa daga wannan malami Abul Fadl al-Jauhari sai yake cewa idza kana ba'd al-kilab qad nala hadhihi ad-darajata al-ulya bi suhbatihi wa mukhalafatihi as-sulaha wal awliya idan ya kasance wani daga cikin karnuka ya samu irin wannan madaukakiyar daraja saboda ya zauna ko ya cakudu da mutanen kirki masoya Allah hatta akbara Allah ta'ala bidalika fi kitabihi jalla wa ala har Allah ta'ala da kansa ya riga bada labarin karan a cikin littafin sa fa ma zannuka bil mu'minina al muwahhidina to me tsammaninka game da mu'minai wadanda suke kadaita Allah al mukhalidina al muhibbina li awli lil awliya was salihin wanda suke ta zama suna cakudeɗeniya suna mu'amala da masoya Allah mutanen kirki me kike tsammanin su kuma wace daraja kike zaton Allah zai musu idan har ya yi wa kare wannan daraja to ina ga mutum mai kadaita Allah ya zama yana tare da mutanen kirki bal fi hadha tasliyatun wa unsul lil mu'sini lil mu'min lil mu'minin al muqassirin an darajat al kamal malam Abu Abdullah al-Qurtubi yace a cikin wannan ma akwai lallashi da kwantar da hankali ga mu'minai waɗanda suke masu laifuffuka waɗanda suke masu gajiyawa masu gazawa wanda ba za su kai daraja ta kamala ba al-muhibbina lin-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa alihi khairi al wanda suke son annabi sallallahu alaihi wasallam suke son iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yace rawa as-sahih wato Imam al-Bukhari ya ruwaito an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik yace baina ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharijani min al-masjid Anas yake cewa ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tsakiyar fitowa daga masallaci falaqiyana rajulun inda suddatil masjid sai wani mutum yayi kicibus da mu a kofar masallaci fa kala ya rasulullahi mata sa'a kuma da yace ya rasulullahi yaushe ne alkiyama za ta tsaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi abinda ake cewa ai masa abinda ake cewa al-uslubul hakim ba wannan tafiya ya kamata yayi ba mata sa'a sai annabi yace ma a'adatta laha wa la tanadi kai mata ba maganar yadda za ta zo ba kai wa la tanadi kai mata faka annar rajula istakana ana sace kamar mutumin jikinsa yayi sanyi ne ba kun aka ya masa ai dan da shekara 1 da shekara 10 da shekara 100 sai aka juye ba tambaye ta koma kansa kai wa la tanadi kai mata sai jikinsa yayi sanyi can sai yace ya rasulullah ma a'adtu laha kathira salatin wala siyam wala sadaqa walakinni uhibbu allaha wa rasulahu yace ya manzon allah ban mata tanadin wasalloli da yawa ba ko wani azumi da yawa ko wata sadaka da yawa amma abinda na sani ina son allah da manzon sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa anta ma'a man ahbabta to in alkiyama ta tashi kana tare da wanda kake so in alkiyama ta tashi to Allah zai tashe ka tare da wanda kake so Allah ya ce man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wanda duk zai bi Allah da manzansa to wannan karamin gobe kiyama yana tare da annabawa yana tare da siddiqai yana tare da salihai Allah ya ce badallahi da wannan tawaga wannan ayar ibadallahi da su to shine Anas yake cewa فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنت مع من أحببت يجي تند بك مسلنت باب وتكلم دا بك جداد انت تلوك تند بك شك مسلنت بمجوة كلمة لتيمن دادي بك مرفع النبي صلى الله عليه وسلم كي كنا تالد وندك كيسو أنا سيجي فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وأمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم أنا سيشتوني ما إنا سن الله إنا سن من زن الله إنا سن أبو بكر إنا سن عمر إنا فاتا إن كسن جيتا على رسو قودا وبن يأيكي إلى الناس سبو لك مما منا شيدا و الله منا سن الله منا سن من زن سن منا سن أبو بكر منا سن عمر منا سن عثمان منا سن علي muna san sauran sahabbai da suka halarci yakin Badar muna san duka al-muhajirin wal ansar muna san duka ummahatul mu'minin Allah ta'ala ya tashe mu tare da su ko da kuwa ba mu yi aikin da kai nasu ba saboda ka wanda yace baya son wannan tawaga to za san da wa zai tashi ranar gobe kiyama saboda ka san mutanen kirki shi kansa wata riba ce kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an alana bihim shafa'a wa akrahu man bida'atuhu al-ma'asi wa law kunna sawa'a fi al-bida'a yace ina son mutanen kirki koda ko ni ba na cikin su wannan tawari'u ne yace koda ko ni ba na cikin su amma ina son su yace wataƙila wannan ta sa'in samu ceton su ranar gobe kiyama kuma ina kin wanda hajarsa sana'arsa ita ce sabon Allah koda kuwa muna tarayya a sana'a daya koda ni ma mai sabon Allah ne amma ba zan so shi al-Qurtubi yake cewa wa hadha allazi tamassaka bihi Anas wannan abin da Anas ya rike da jin wannan ansa da wannan magana da ya faɗa ya rike cewa annabi ya ce anta ma'a man ahbabta yayi fatan shi ma ya kasance tare da annabi da Abubakar da Umar ranar gobe kiyama yace yashmalu min almuslimin kullu bi nafsi, dukkan wani mai numfasawa, duk wani musulmi ya shiga karkashin wannan. Fa kadhalika ta'allaqat asma'una bi zalika, shi ma al-Qurtubi yace mu ma haka muke kwadayi, wa in kunna muqassirina, koda ko mun kasance masu gazawa, ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين شيء منا فاتم سامرام الله ميرام قولا قوبا مجنجنتبا كلب أحب قوما فذكره الله معهم فكيف بنا وإننا عقل الإيمان وكلمة الإسلام وحب النبي صلى الله عليه وسلم كريم كريم وإنه يسو متعلا كريكي يزونا لسوء الله تعالى يأبا شيء ده كنسا tare da su. To yaya mu wanda muna da kalmar imani, muna da kalmar musulunci, kalmar shahada, kuma muna san Annabi sallallahu alaihi wa sallam, babu shakka wanda zai sa mu yi kwadayi, mu yi fata, mu sa rai koda ko mun kasance masu gazawa. Allah ce law tala'ta alaihim lawallaita minhum firara, da zaka leka su a lokacin da suke wannan baccin, da zaka leka su saboda tsaren da Allah ta'ala ya ba su bayan ya tsare jikin su yayin da suke bacci, ta hanyar jujjuya su wani abu ba zai same su ba, jikin su ba zai rube ba, kasancewar suna kwance a guri guda ba motsawa, sannan kuma jinin su ba zai tsaya guda ba, tunda mutumin da ba a juya shi to jinin sa zai zama ya tsaya saman jikin sa, ba zai samu jinin ba, shi yasa ko mara lafiya ake son a jujjuya shi. To Allah ya tsare su ta wannan nahiyar, to haka nan kuma ya tsare su daga dukkan wani wanda zai iya kawo farmaki tutar da su suna bacci, ta yadda ya jefa tsoro a gangar jikinsu, da an leka su da ka leka su to zaka firgita. Lawallaita minhum firara, zaka fito ka ruga a guje, ka zura a guje kana neman mafaka. Wala mulita minhum ru'ba, a wata qira'a wala mulita minhum ru'ba, kuma da an ciccika ka mulita, akwai mubalaga a ciki, ai mulita summa mulita summa mulita, wato irin sai kai kwana uku hudu biyar baka dawo har hayyacin ka ba, tsoron da zaka fita da shi, saboda haka aka qira'atu wala mulita, da an ciccika ka da tsoro, kuma ka duba wala mulita minhu, wato gaba ɗayan ka duka jikin duka gaba ɗayan ka tsoron zai maimai ka ta ko ina, ba iya kawai zuciyarka ba. Wasu malamai suka ce firgicin da mutum zai samu saboda gurin da suke guri ne mai ban tsoro, wannan kogon da suka shiga kogo ne mohish, kogo ne wanda yake mai ban tsoro, amma sun je sun shiga, shi yasa ma ba a yi tsammanin za su shiga ciki su koyi ba, don haka ba a je neman su gurin ba, don guri ne wanda yake mohish, amma Allah ta'ala ya kawo su a wannan gurin, ya yalwata masa rahamarsa a gurin. Wasu suka ce a tsoro ne Allah ta'ala ya jefa a jikinsu, ta yadda da zarar ka mutu kusa da su ma wannan tsoron zai lullube ka. Akwai wasu daga cikin malamai ɗan kaɗan waɗanda suka ce a saboda daɗewa da suka yi gashin jikinsu ya fito ya yi tsawo, akai fasu ta yi tsawo ta wuce iyaka, saboda haka da ka leka ka ga mutane gaba ɗaya gashi ya rufe su, a kai masu gaba ɗaya ta yi zara-zara ta fi ma 'yan yatsun tsawo, saboda shekara 300 ba a yanke ta ba. To wannan kamanni in ka gani za ka ce ba ɗan adam ka gani ba. To amma wannan magana ta su tana da rauni, saboda inda a ce haka suke to da lokacin da suka tashi ba za su rika cewa kam labisna ko labisna yawman au ba'da yawm, sai kwana ɗaya muka yi ko wanda ya kwana ɗaya gashi tsawon abin nan ɗinsa gashin sai ya rufe shi gaba ɗaya ko aka yi masa tafi ta yi tsawon hannunsa, ai ba zai yiwu ba. Da a ce hakan kamanninsu yake, to da tun daga kamanninsu za su san cewa wani abu ya faru gare su, ba za su ce labisna yawman au ba'da yawm ba. To wannan maganar ta labisna yawman au ba'da yawm tana nuna maka cewa suna nan a kamanninsu, wato sai dai kawai sun ji cewa ba yadda suka abin nan ba, saboda sun dan yi shakka ko wani daga cikinsu ya yi shakka kamar yadda za mu gani. Allah ta'ala ya ce
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
Allah ta'ala ce wa kadhalika ba'athnahum kamar haka ne muka tashe su liyatasa'alu bainahum dan su kai ga tambayar junan su qala qa'ilun minhum sai mai fada mai magana daga cikin su yace kam labistu kwana nawa muka yi anan kwana nawa kuka yi anan qalu labithna yawman aw ba'd yawm sai suka ce mun yi yini ɗaya ne ko ma sashin yini قالوا سيسكتي ربكم أعلم بما لبثتم وبنجدكم شيئا ما في سني جدتي وردك كي أنا فبعثوا أحدكم بوردكم هذه إلى المدينة وأيك أيام دونم كلنا كنا أذرفة زوا مدينة زوا تكنجي فلينظر أيها أزكى معاما يدوبا يقوانا أبنشنا يبداني يبزلكي فليأتكم برزق منه يزومك دا أبنشي لذاكو شدا قوانا وليتلطف كما يي أهنكني ولا يشعرن بكم أحدا كذا يسا أيدك شكي متاني يبين جاكونا ونن فيفينا كوكينا أشكي ونن كسا شيني باين يندو سنتاشي لك ونن بچي بيزو سنجي بچي سنين عددا كما إن الله تعالى يتشي شكرو ما سيا وكسكي شكرو أرو أرو الله تعالى يتري جكنسو ya tsare su babu wani abu da ya same su to yanzu bayan shekaru da yawa da suka gudana suna bacci yanzu sun farka Allah sai ya ce wa kadhalika ba'athnahum kamar haka ne wato kamar yadda muka kwantar da su suka yi bacci muka tsare su babu wani abin da ya samu jikin su babu wani abin da ya cutar da su kuma ba a gane inda suke ba to kamar haka kuma muka tashe su dan haka mu muka yi wancan aiki kuma tashi su daga wannan bacci ma mai muka yi Allah ta'ala ya tashe su domin su a karan kansu su fara daukan wani darasi kafin wani ya dau darasi daga wajen su su ma su fara daukan darasi na su ƙara samun yaqini da sakakkan cewa akwai ranar kiyama kuma bayan mutuwa akwai tashi akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta domin mutun ya ƙara samun yaqini da wannan shi ba wani matsayi ne a gurin Allah wato ka ƙara jin cewa tabbas bayan mutuwa za a tashi ka bayan mutuwa za a yi maka hisabi ka ƙara sakankan cewa da wannan guduba annabi Ibrahim alaihi salam duk matsayinsa shine mutum na biyu a daraja bayan annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai shi matsayi shine khalilur rahman amma sai da ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yace ya ubangiji ka nuna min ya kake tayar da matattu Allah ce baka yi imani bane Ibrahim yace bala na yi imani bana walakin liyatma inna qalbi dan zuciyata kara nutsuwa wato yaqini ya kara karfafa a cikin zuciyata ba wai dan ba ni da shi ba to ashe kaga ba karamin ni'ima ce ubangiji ta'ala ya tashe su ba domin ya kara ba su wannan yaqinin a cikin zuciya su kara gane cewa bayan mutuwa akwai tashi Allah ce ba'athnahu muka tashi su akai amfani da kalmar al-ba'th al-ba'thu ala rabbi tana nufin al-ihya'u ba'da al-maut bayan mutun ya mutu a tashi su to baccin nan da suka yi kamar mutuwa ne tashin su kuma kamar tashi ne bayan an mutu shi yasa Allah ya kirawo shi ba'athnahum Allah ya ce liyatasa'alu bainahum wato don sashin su ya kai ga tambayar sashi, su san irin halin da suke ciki, su kuma san me Allah ta'ala ya yi da su, su ƙara fahimtar girman mudarar Allah ta'ala, su ƙara yaƙini su yi wa Allah ta'ala godiya bisa ni'imar da Allah ya musu. Wannan lamun din da take cikin kalmar liyata sa'adu ita ce ake kira lamus sayrura ko lamul aqiba, ba lamul ta'lil bace, ba ta illa bace. Ubangiji ba ya tashe su dan su yi tambayar bane, a'a tashin nasu ya kai ga yin wannan tambayar, kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana a kissar annabi Musa, falsafahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana, falsafahu alu fir'auna, a mutanen fir'auna suka tsinci annabi Musa, liyakuna lahum aduwan wa hazana, dan ya zama musu aduwan, ya zama musu baki wanda za su dauka abokin gaban su, kuma za su musu da hankali saboda sabon da zai zo musu da shi. Asali ba su je sun tsince shi don su samu wannan bukatar ba, ba wannan kusa suka tsince shi ba, amma karshen al'amarin haka zai ji zai zama. Saboda haka ake kiran salamul aqiba, ai liyakuna aqibatuhu litakuna aqibatuhu, haka nan waɗannan ma Allah ya tashe su don su kai ga yi wa junan su ma tambaya, kam labistum, shi da kala qa'ilun minhum kam labistum, mai magana daga cikin su yace kam labistum, wato kwana nawa kuka yi kuna bacci anan, anan yana san ya ƙara ya dai ji wato ba yadda yake jin shi ba, a kamar alamar da ya dai ji wani abu haka, to amma kuma ba shi da wani yaƙini cewa ko wani abu da ya faru. Malamai suka ce saboda sanda suka shiga da safe suka shiga kogon guduwatan ne, sanda suka tashi kuma da yamma ne rana ta ci faduwa, shi yasa da ya ce labisna yawman, yana nufin cewa jiya da safe da suka kwanta dare yayi gari ya waye har yini ya abin nan har sun abin nan har rana ta ci faduwa, saboda haka sai ya ce yawman. Sai wani ya ce a au ba ga yau, tunda ai da safe wannan ranar ai bata fadi ba kamar yadda muka kwanta a ciki. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum, karshe dai sai wasu daga cikin su suka ce a ubangijin ku ne shi yafi sanin abin da, dan yanzu an shiga sabani, wanda ya ce wanda ya ce ce, to karshe dai sai ci kai a maida al'amarin da zuwa ga Allah, wanda yana nuna maka ladabi yayin da baka san abu ba, to ka maida sanin sa zuwa ga Allah, ce Allahu a'lam, ka kai ta kutsa kutse, kai ta ainihin likito da abubuwa ba yadda suke ba, yi kokari ka tsaya inda Allah ta'ala aje ka ce ban sani ba, Allahu wa rasuluhu a'lam, ko Allahu a'lam, in ya so ka je ka tambaye waɗanda suka sani. Sannan wannan sabanin nasu, wannan ya ce wannan ya ce, karshe dai suka ce kai rabbukum a'lam bima labistum, wannan yana nuna maka mutum ko shi wali ne, yana iya magana da zato, yana iya faɗar magana bisa zato wanda zai iya zama kuskure. Yanzu ai kaga da suka ce labisna yawman, daidai ne kuskure ne, aw ba'da yawmin, daidai ne kuskure ne, kuma waliyai ne, ko kai suka ce ba waliyai bane, akwai wanda sai ce waɗannan ba waliyai bane, ba su da karama, duk karamar da kake ta gaba da ita dai waɗannan sun same ni. To amma gashi Allah yana hikaito mana cewa suna maganar da ba haka take ba, ashe dan ka yadda da wani waliyi kaka ce kuma duk abin da waliyin ya faɗa ba za a samu kuskure ba, ko da waliyin gangariya ne, ba waliyin da ake rigima a kansa ba. Saboda haka kaga ashe in har waɗannan duk da karamar da walitakar da Allah ya ba su za su yi magana alal zanni alal ijtihad, kuma kaga anan ba a ce da su magaryata ba, saboda duk mutumin da ya yi magana bisa tsammani bayan ya yi bi wasu dalilai da yake ganin haka su, ko da ya kuskure ba a ce masa ya yi ƙarya, sai dai a ce ya yi kuskure, an gane ko ba a cewa ka yi ƙarya, duk da cewa al-kadhib shine al-ikhbaru khilaf al-waqi', ka faɗa abinda ba haka yake ba ko, to amma ana buƙatar ya zan akwai niyya ya zanta ka yi haka ne daman dan kai ƙaryar, ka san ba haka yake ba ka faɗa shi, yadda za a ce mutum maƙaryaci, amma in ba haka ba ko da ya faɗa abinda ba haka yake ba sai dai a ce ka yi kuskure. A cikin wani al'umma ba mu da waliyyi da ya kai sayyidina Abubakar, a cikin wannan al'umma ba ai wani wuri da ya kai sayyidina Abubakar ba kakab in ka dai annabawa da manzanni a duk duniya ba kamar su kuma to amma shi ma akwai a cikin sahih al-bukhari wani yazo ya faɗi mafarkin da ya gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya abin da sayyidina Abubakar ya rasulullahi abanda in fassara sayyidina Abubakar da cikin wanda suka shahara tun zamanin jahiliya ma kafin mu zo musulunci ya shahara da ilimin sanin fassarar mafarki sai ya rasulullahi abanda in fassara sai annabi ce to fassara sai ya fassara sa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce أصبت بعضا وأخطأت بعضا وانا بنغري كاي دي دي وانا بنغري كاي كسكولي أبو بكر النبي يقول كاي دي دي كاي كسكولي تو وعيني كما إسا بي إسا بي إسا أتي ياي كسكولي با اندي هر أزا أجا النبي أبو بكر ياي كسكولي يقول يا رسول الله أقام إننا يكسكولي النبي يقول ككرنزي wato kakkai rantsuwa sai na gaya maka ma'ana ba za a faɗa ba to shine suka ce labisna yawman aw ba'd yawm sannan daga baya sai suka fahimci kai wannan fa ba lokacin su tsaya su yi ta jahiyya bane yaushe kwana nawa suka yi ko wani irin lokaci suka share suna bacci su yi abin da ya fi musu muhimmanci wanda haka ake so wannan shine tarbiyya kan ku tsaya kuna ta tattauna akan abin da ba shi yake da muhimmanci ba ku duba manya-manyan matsalolin ku kowa ku magance su amma ku bi ɗan ƙananan matsaloli ya zama su ne kawai ke ta rigima a tsakanin ku har ma abokin gaba ku zo cin muku anan kun cutar da kanku saboda haka sai suka ce rabbukum a'lamu bima labistum ubangijin ku shi ya fi sanin abin da zaman da kuka yi saboda haka yanzu ku dawo ku duba ku ga menene ya fi muku muhimmanci abin da suke bukata abinci sun tashi sun ci cikin su fa yau babu komai fa ba'athu ahadakum bi warithikum hadhihi ila al-madinati da ku aika dai daga cikin ku da wannan kudin da ku sun fito da kudi tare da su kudin dan an yi shi da azurfa an buga shi da azurfa shi yasa aka kira shi al-warik don madrub ne bil fidda saboda haka suna dauke da guzurin su kaga yaro ne kenan duk wanda take ka ya kamata in zakai tafiya kai guzuri bai kamata ka ce kai mai dogaro ne ga Allah kamar yadda wani malami yake cewa ba za ka isa cikakken mai tawakkali ba sai ka yi tafiya a kungurumin daji wanda ba gari gaba ba gari baya ta sati biyu ba tare da ka ɗau guzuri ba to wai sannan za ka zama mai tawakkali ka ga ba mai tawakkali ko shi bai haka ba ko shi bai faɗar wannan ba na tabbata bai haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana aje abincinsa na shekara fadak da abin da aka samu na ganima khaibar a ciki yake ta nadarwa abincin iyalansa na shekara saboda ka ashe rubar al-aqd bil asbab la yunafi tawakkul saboda ka waɗannan matasa kudin su yana alcihun su saboda haka sai aka fuka fito cewa fa ba'athu ahadakum bi warithikum hadhihi ila al-madina kaga wannan yana nuna halaccin wikala wato ku taru ku wakilta daya ya je ya muku ciniki malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin dalilai na shar'ancin wikala annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau kudi ya ba urwatul bariki ya dau dinari guda ce ya je ya so masa akuya ya je kasuwa da wannan dinarin maimakon ya so akuya ɗaya sai ma ya so akuya biyu ya zo a hanya sai ya ga wani yana son sayar akuya yayin suka yi ciniki sai ya sayar masa da daya akuyar daya akuya da ya saya guda biyu sai ya sayar masa da daya da dinari shi ma saboda haka sai ya zama ga akuya ga dinari sai ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga akuya ga kuma dinarinka daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancinsa mai ruwa yake cewa to ko ƙasa ya saya a lokacin sai ya ci riba a wancan lokacin ba a sai da ƙasa yanzu ƙasa kuɗi ce na ce ƙasa ba fili ba irin ƙasa da masu tifa suke yi ba ana gine-gine a can da lokacin in ka tashi gini sai dai ka je bayan gari ka ebo ƙasa ka yi gininka ba wanda zai ce a nemo mai tifa ko mai tifa ya kawo ƙasa ko ƙasar ta wani ce sai an biya shi to a shi yasa ya ce to ko da ƙasa duk da ba sayar da ita ake a lokacin ba to ko da ita ya kwasa
to sai ya ci riba. To wannan shine abin da suke kira wakala. Wannan ayat ta nuna haka, kamar yadda ayat ta nuna halarcin sharika, wato kuna iya hada abu guri guda, kudin ku guri guda, kuyi wani abu tare, illa iyaka kowa ya san menene ka san shi a ciki. Sharika iri iri ce, kamar yadda malaman fiqh suka karkasa su, saboda haka anan kaga kudin su ne suka hada, kuma ya nuna cewa matafiya suna iya hada zuzurin su guri guda, hada guri guda aka kawo kuma a cikin tasawi ba tare da an fifita wani akan wani ba, sun hada gudurin su guri guda aka kawo abinci kowa da kowa ya ci tare. Ce fa ba'athu ahadukum biwaratikum hadhihi ila almadinati, zuwa ga wannan birnin, wato girnin da kuka fito, garin da kuka fito. Kaga wanda yana nuna cewa ba su yi nisa da garin ba kenan, to da har za su aiki wani suna jin yunwa, su aike shi da kuɗi, su ce je so abinci, suna jiran shi inda ake tafiyar kwana da kwanaki, ai kaga abin ba zai yiwu ba. Saboda haka wannan tana nuna maka cewa inda suka boye kogon da garin da suka bari babu nisa, kamar irin da buyan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Qurayshawa a gharu Sawf, ba nisa tsakanin sa da Makka. Sai wannan zai nuna maka cewa wataƙila wannan guri sun boye ne na ɗan lokaci, tunda da sassafe ne suka fito, don haka suka boye a gurin, suna so ko dai dare yayi kafa ta ɗauke, in ya so sai kuma su kama su sake gaba. Da haka wannan dan boyewa ne na lokaci, ko kuma gurin da suka boye guri ne wanda yake ba a tsammanin dan adam zai boye a gurin. Shi yasa lokacin da suka tashi magana suka ce fa'u ilal kahfi, ku tare a cikin gogo, wannan gogon al-alil ta al-kahfi ayce al-ahdiyya, kar da sun san daman gogon, to amma gogo ne dan adam baya matsawa kusa da shi, saboda akwai ban tsoro tattare da shi. To ku kuje ku shiga ciki, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, za ku samu rahmar Allah a ciki. Kuma haka hakan aka yi, da haka sai suka tura shi, suka ce maza maza ya je ya samu musu abinci. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, ya je ya duba abincin da yafi kowanne daɗi. Atyabu ta'aman, abincin da yafi kowanne daɗi. Wasu malamai suka ce to kaga wannan ya nuna cewa ƴaƴan manyan gida ne, daga daɗi suka fito. To inda a ce daman garau garau suke ci, ai kaga ba za a ce falyanzur ayyuha azka ta'aman. Da haka azka a nan yana nufin atyab, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ma zaka, wato Allah da bai tsarkake wani daga cikinku ba. Ko kad afla man tazakka, daga nan aka samu kalmar zaka. Akwai wanda suka fassara shi da atyab, da cewa aksar, cewa mafi yawa, amma wannan tafsiri mai rauni ne. As-sahih shine suna nufin at-tayyib al-halal, sawa'un kaɗan ne ko mai yawa, ya dai samu musu abinci mai kyau, mai daɗi, kuma na halal, wanda babu abin da haram a cikinsa. Wasu malamai suka ce saboda a garin akwai masu cin alhanzir, saboda haka su kuma ba su cin alhanzir, saboda suka ce ayi a hankali kai, zai so musu abincin naman alade. Kuma wanda yana nuna cewa yana da kyau ko kai wali ne ka rika cin abinci mai daɗi, wanda taka ba ta hana a baka abinci mai daɗi, ba ta hana ka nemi abinci mai daɗi wanda zai gina jikinka, wanda ya cika dukkan sharuɗa na kiwon lafiya, wanda yana daga cikin abinda Al-Qur'ani yake nuna. Fal ya'tikum bi rizqin minhu, ya kawo muku wani abinci daga cikinsa. Ar-rizqu anan, abinda duk jiki zai amfana da shi, amma anan ana nufin abincin da za su ci. Huwa liyatalattaf, ya bi a hankali wajen fitarsa da tafiyarsa, kada ya yi abinda za a gane shi. Wala yush'iranna bikum ahada, kada ya sa wani daga cikin mutanen gari ya fahimci inda kuke ko ya san da ku. Allah ya ce innahum in yadhharu alaykum yarjumukum, dalilin da yasa duk suke gaya masa waɗannan wasiyoyi domin su kare kansu daga waɗanda za su iya cutar da su. Za mu tsaya a nan, abinda muka faɗa daidai. Allah ta'ala ya ba mu dada na kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.